Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji ta baki Idris Kela wanda ya zo mana da albishirin cewar an kai kudin su gaban kotu a gwaram za ta biya su haƙƙin su. Muka yi muku alƙawarin cewar a wannan makon da mu ji ta bakin shugaban majalisar karamar hukumar gwaram din Alhaji Ilu Umar Suwarin kan yadda aka yi da kuma matakin da za su dauka domin tabbatar da cewar kotun ta raba wa magada kudaden su ba tare da ha'inci ba. Kwatsam kuma sai ga Idris Kela ya sake garzuwa ya ce an tara magada dukkan su kuma kowa an damka masa kudinsa a hannunsa. Bari mu faro da shi Alhaji Ilu Umar Suwarin kamar yadda muku alkawari a makon da ya shige wanda ya mana bayanin yadda gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa ya saurari wannan batun ya nemi su yi masa bayanin abin da ke faruwa ko ya faru kuma da ya gano cewar an yi rashin adalci. Sai ya ba iyalan Idris Kela da sauran waɗanda abin ya shafa haƙuri ya ce aje a biya su haƙƙinsu nan take.
To, a hirar da kuka yi da su magadan nan bayan an yi kuma alhamdulillahi mai girma gwamna ya saurari wannan hira. Duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi ba ne. A lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wanda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu. To, ya nemi mu je a tattaro fayil ɗin wannan aiki da aka yi. Kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki. Mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan. Wanda a tace bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin aje a biya su. Duk da ba shi ya ba, ya ba da umarnin aje a biya su. Kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka ɗauka da ba shi ba ne ya yi aiki. Bayan mun dawo ofis, mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su. Kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugo waya sun yi godiya cewar kuɗin su ya abin nan. Amma dangane da magada su mun tattara kuɗin su an miƙa wa kotu cek. Kuma kotu ta ba mu takardar shaidar mun ba da cek. Wanda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturing a cikin account ɗinsu su ciro kuɗi su zo su rarraba musu. Wannan shi ne bayani a kan haƙƙin waɗannan magada. Local government ta biya su.
Wannan ya nuna kenan yanzu za a jira sai lokacin da kotu ta neme su kenan.
Kuɗi yana account ɗin kotu tun da cross check muka ba su kuma baya da za a taɓa kuɗi sai ya yi hitin account ɗinsu ya ɗau kwanakin da ya kamata kotu in ta shirya za ta abin nan sannan za ta kirawo su ta raba su magadan abin da ya sauwaka na kowane abin nan kamar da doka ta shari'ar musulunci ta kayyade.
Wato wannan ya nuna abin sai ya bi ta hannun kotu kenan kamar ita karamar hukuma ba daidai ne ta yi hulɗa kai tsaye da magadan ba.
Dama ka'ida ba iya karamar hukuma ba duk wata hukuma ta gwamnati in dai haƙƙi ne na magada to sai ya shiga ta cikin sai ya je kotu sannan ta raba magada.
In haka ne kuwa Alhaji Ilu wani mataki za ku ɗauka ku tabbatar cewa kotun ta ba wa waɗannan mutane kuɗaɗen su a ƙanƙanin lokaci.
Aito yanzu za mu jira zuwa kwanakin da muke tsammani cewar abin nan ko kuma za mu tuntuɓi kotu idan har kuɗi ya zama ya yi maturing to za mu nemi kotu cikin alfarmar ta ta kira su koda tana da yawan shari'u a gabanta to ta kira ta taimaka tun da abu ne na magada kuma an riga an bayar ko ba abu ne da zai ɗau lokaci ba. To za mu bi diddigi insha Allah mu ga sun taimaka cikin ƙaramin lokaci in kira magadan nan an ba su hakkunansu.
Amma a ƙarshe Alhaji Ilu me za ka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka ji a ranku a matsayinku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa.
Eto, ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko ka yi wani adalci, in dai ka san adalcin za ka ji daɗi. To muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da kokensu kuma gwamnati ta biya musu buƙatarsu a kan lokaci. Wanda sanda muka zo wasu abubuwan ma ba mu fahimta ba sai da aka suka yi wannan bayani sannan muka fahimci ma me ne matsayinsu. Don mu da farko kawai tunanin muke compensation na filin su ne wanda muna ta processing yaya za a yi a maida musu filayensu. Sai da wannan korafin ya taso sannan muka san ma already har an yi maganar kuɗin ne ba a biya su ba. So gaskiya gwamnati ta yi farin ciki ganin cewar ta sauke haƙƙin da yake kanta. Don ba wancan ake bi bashi ba, gwamnati ake bi bashi kuma ta sauke nauyi. Alhamdulillahi kuma muna fatan insha Allah duk wanda yake da haƙƙi a wannan tafiya za a duba haƙƙin shi a bashi.
Thank you.
yadda na yi bayani da farko, muna kokarin hada wannan shiri na yau sai ga Idris Kele ya komo. Yace ya zo da ƙarin labari na farin ciki a gare su domin kudaden su sun shiga hannayen su.
Assalamu alaikum. Ni Idris Kele kuma yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kesi ya faru tsakanin mu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa, na dawo wannan gida. Gidan muryar Amurka, gida mai albarka, domin na shaidawa duniya cewa gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi, ma'ana ta biya wannan haƙƙi namu da muke ta ƙoƙarin muga cewa an biya mu tun a kafuwar gwamnati da ta wuce. Kwarai da gaske ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara miƙa godiyata ga wannan gwamnati mai albarka a dangance da abin da ta yi. Muna godiya a madadin dukkan al'umma da wannan abu ya shafa. Ina mai ƙara godiya gare su, Allah Ubangiji ya taimaki wannan gwamnati mai albarka, Allah Ubangiji ya ba su ikon sauke dukkan wani nauyi da ya rataya a wuyansu.
Idris, ya al'amarin ya kasance na biyan wannan haƙƙi?
To alhamdulillah, muna so dama wannan haƙƙi a baya mataki-mataki ne. Jaha ta yi matakin taka rawar gani a matakinta, ta ba wa dama a ƙaramar hukuma, ƙaramar hukuma ta yi nata har abin ya dawo ga kotu. Daga ƙarshen nan dai dama kotu ne za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta, kuma ta sauke nauyin da ya kamata ta sauke. Ma'ana ta tattaro dukkan wanda haƙƙin ya shafa, ta ba shi haƙƙinsa.
To wannan da ya nuna duka kun karɓi haƙƙin ko ya shigo hannu?
Alhamdulillah, ya haƙƙin duk wanda yake da haƙƙi akan wannan al'amari, haƙƙinsa ya riga ya shiga hannunsa kwarai da gaske.
Kuma sannan zan iya cewa kun gamsu da duk abin da aka yi, yanzu kun tabbatar cewa ba ku da wani ƙorafi kan wannan abin da ya faru a zamanin baya?
Alhamdulillah, yanzu mun tabbatar da mun gamsu da abin da kotu ta gudanar a kan wannan rabon haƙƙi da aka yi. Kowa ya karɓi haƙƙin shi, alhamdulillah, muna ƙarewa Allah godiya, kuma muna godewa wannan gwamnati dangance da wannan rawa da ta taka.
Idan yanzu dai a tsakanin ku ne kawai ya saura ku zauna, ku tabbatar kun yi wa juna adalci wajen rabon wannan kuɗi na gado.
Alhamdulillah, muna so dama kamar yadda na gaya maka, kotu ta riga ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Nauyin da ta sauke ko shi ne ba wai ta ba da kuɗin ne a je a raba ba, a'a, an kasafta kuɗi kuma an ba wa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa, illa waɗanda ba sa nan ne akwai wakilansu, su kuma an ba wa wakilansu su ba su.
Wato ya nuna sai da kotu ta je ta duba kowa, ta gano alaƙarsa da wannan haƙƙin, ta yi nazari sannan ta rarraba abun kowa, ta danka masa.
Na'am, kamar yadda dama tsarin yake, yadda suka nuna mana, haka kotu ta gudanar da shi. Duk wani mai haƙƙi wanda yake na wanda ya kamata ya zo, ya zo kuma an ba da haƙƙinsa. Wanda yake nesa ko wanda bai kai ya zo ba, akwai wakilai, kuma an ba wakilan nan a bisa shi, yadda a gaban shaidu an ba wakilai haƙƙin kowa.
Kuma kun gamsu da cewa an raba abun yadda ya kamata, ba ku da wani ƙorafi?
Alhamdulillah, mun gamsu kwarai da gaske da irin rawar da wannan kotu ta saka wajen raba wannan haƙƙi na dukkan wanda haƙƙi ya shafa.
Me za ku ga cewa shi shugaban ƙaramar hukumar Baram Ibu Shiware?
To alhamdulillah, shi kantoman ƙaramar hukumar Baram ba abin da zan ce mishi illa shi ma an ƙara gode mishi dangance da irin ƙoƙarin da ya yi wajen gudanar da wannan rabon haƙƙi. Kwarai da gaske, ya taka rawar gani, Allah Ubangiji ya saka masa da alheri.
Idan sun gode, kwarai da gaske.
Na gode sosai, na Allah sura, Allah Ubangiji ya saka da alheri.
To alhamdulillah, ƙarshen wannan batu na iyalan marigayi Alhaji Kaila Galade Mankwarko kenan a yankin ƙaramar hukumar Gwaram ta jihar Jigawa. Muna fata masu iko za su yi koyi su rungumi irin wannan abu da gwamnan jihar Jigawa ya yi, cewar idan an gano inda aka yi kuskure a yi sauri a gyara shi, ko da kuwa ba wannan gwamnati da take kan mulki ce a yanzu ta yi abin ba. Muna ƙoƙarin bin bahasin wani batu mai tayar da hankali a jihar Kebbi na kisan wani matashin da aka yi, ake kuma ganin alamun cewar ba a yi niyyar hukumta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ba. Shin nauyin aljihun mutum ne zai iya zama ginshiƙin fuskantar hukuncin hukuma ko kuma rashin hakan? A kasance da mu a cikin shirinmu na gaba. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El-Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.